من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba da yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dade mu wannan yini mai tarin albarka yinin laraba daren alkamis wanda yau 26 ga watan ramadan daren 27 yau hijira na da shekara 1443 daidai da 28 ga watan april miladiya 2022 barka mu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na Ihya Usunna unguwan Fantami Fadar jihar Gombe domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma wanda muke bibiyar sa a darare na wannan wata mai albarka. Yau kuma wannan shine darasin mu na 26 daga fara darasi cikin Ramadan zuwa yau. Allah ta'ala ya mana jagora. Muna cikin Suratul A'raf. Jiya mun tsaya a aya mai namba 188. Yau din ma ita zamu sake maimaitawa domin ajiyan bamu je karshen ta ba lokaci ya cin mana. Allah rahma bismillah.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
أجيا منا مغانا غمدا القيامة سيوان القيامة كمين الله يكي بعد لاباري أولنا آية سنزو سنة تنبير النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوشيني قيامة ذات سيا متى القيامة متى تكون yaushe ne kiyama za ta tsaya. Wal innama ilmuha inda rabbi, cewa ilimin yaushe kiyama za ta tsaya iya nan ga ubangiji na. La yujalliha li waqtiha illa hu, ba wanda Allah ta'ala ya yayewa ya bayyanawa lokacin, ya bar wannan lokacin gare shi kawai. Kiyama yaushe ne, wace rana, wani lokaci? To wannan ilimin gaibi ne wanda Allah ne kadai ya barwa kansa sani, ba wani wanda Allah ta'ala ya sanar da shi ilimin gaibin yaushe kiyama za ta tsaya. Haka manzon Allah ya faɗa cikin hadisin Imam An-Nawawi da mala'ika Jibril yake tambayarsa ya zo kan fa akhbirni ani sa'a, sai ya ce mal mas'ulu anha bi alamin as-sa'i, wanda ake tambaya bai fi mai tambayar sani ba. Saboda ka ilimin al-kiyama iya cikin gaibubiyatul khams, wanda Qur'ani ya bamu labarin cewa wa ansu gaibobi guda biyar Allah ne kadai ya san su, in ba Allah ba wanda ya san su. Daga ciki akwai kiyama ya za ta tsaya, da ita ma ya fara inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunziru al-ghayz wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Yaushe kiyama za ta tsaya, wannan ilimi ne na gaibi da Allah ne kadai ya barwa kansa sani, yaushe za ta tsaya. Saboda haka idan kafirai sun zo sun yi wa manzon Allah tambayar yaushe alkiyama za ta tsaya, to tambaya ce ta izgiri, tambaya ce ta ƙure, ba tambaya ba ce ta ƙarin neman sani da imani. A jiya mun faɗi wasu matakai da dukkan ɗan adam zai bi a wannan yini na alkiyama kafin ya tsinci kansa aljanna ko gidan wuta. Mun zo gaba ta ƙarshe ta bakwai, shine hawa sirali, wanda kusan shine second to the last ga masu imani game da kasancewa su aljanna. Allah ta'ala ya ce kowa sai ya hau siradi, har manzon Allah ya ce shi ma sai ya hau, wa in minkum illa waliduha, Allah yace ba wani daga cikin ku face wariduha aida kiluha sai ya biya gangara ta saman wutar jahannama. Domin ingantaccen hadisi yana cewa siradi a saman wuta yake. Gada ce ita kadai za a bi a shiga aljanna. Ba wata hanya idan ba wannan gadar ba. Kuma ajiya mun faɗi wani siffofin siradin kamar yadda ya zo cikin hadisin Muslim. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake siffanta siradi gashi da siririnta kamar gashi, gashi da kaifi kamar takobi, ga kuma zafi kamar garoshin wuta. Yace akwai mala'iku a kasan siradin suna ta'addu'a ga bayin Allah na kware, suna Allahumma sallim Allahumma sallim, ya Allah ka tsiratar da su, ya Allah ka kudar da bayinka na kware. Kuma akwai wa'ansu mala'iku laha kalalibun, suna da wani abu mai kama da makata. Duk dan wutan da ya hawo siradin kafin ma ya murgino, mala'ikun za su sa makatan nan su jawo shi. Su aiki da suke kenan. Akwai masu fusgo yan wuta su fado, akwai kuma su yi wa mu'mini addu'a Allahumma sallim Allahumma sallim. Kuma kafin nan mun yi magana cewa akwai amana da zumunci suna nan tsaye a gefen siradi yaminan wushi mala, su ma sai sun ba da shi da akan kowa. Duk wani wanda yake dauke da amana, amana amma ko amana khasa, to yi shirya sai Allah ta'ala tambaye shi, sai amana da kanta ta tambaye shi. Haka nan zumunci shi ma sai yayi tambaya, an tauye shi ko ba a tauye shi ba, an iya kokari ko ba a yi ba. Dukkan wannan abubuwa ne wanda Allah ta'ala ya sanar da manzon sai sanar da mu domin auna da Allah yake mana. Tunda mun ji hadarin, mun ji kuma karshen fim din, ya kamata mu dauko dakin gyara. Duk wani wanda yake sakaci da amana ya kamata ya riki, ya daina sakaci da amana. Amana tana da hadari. Amana abace mai girman gaske wanda rukunta iya da wahala. In ka san baka iya rikewa, ka kubuta daga ita kawai, ka sallame ta, ka samu iskar da zaka shaka ka zauna lafiya. Amma matakar kana rungumar amanonin al'umma kana cinyewa, to akwai ranar kindillanci. Akwai lokacin da Abazar al-Ghifari radiyallahu anhu yazo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ya rasulullah ista'malani, manzon Allah ni ma ina so amun appointment mana dan bana aiki mana, a dan ban kujera ko ta wani kaza ni ma dai ina juyawa. Sai manzon Allah ya bigi kafadar Abazar, yace ya Abazar innaka lada'ifun, cewa kai kana da rauni, wa inna hala amana, kuma abun nan da kake so a baka amana ce. Raunin fa wai ba rauni irin namu ba, a bashi amana ana tsoron ya ci ba wannan ba, ba shi bane. Kar ka ji an ce Abazar iya da rauni ka dauka rauni irin naka, a ba irin naka ba. Shi hasali ma akwai wani abin da yayi wanda duk sahabbai ba wanda suke irin sa. Abazar mutum ne mai tausayi, ka san wani lokacin mulki bayiwa da tausayi, akwai gunda yake bukatar zafi zafi, to shi mutum ne mai tausayi mai jinkai. Abinda mulki kuma iya buƙatar linin bishidda, wani lokacin ayi sauki, wani lokacin ayi zafi. Kar a matsa zafin sai a karya, kar a matsa taushin kuma sai a rena mutane. Dole inda ya kamata ayi zafi ayi, inda ya kamata ayi sanyi ayi, wannan iya cikin ka'ida ta mulki. Akwai lokacin da Usman dan Affan radiyallahu anhu a lokacin iya khalifanci, to Abazar sai aka rada shi gwamna a Kufa ko Kufa ko Basra, ɗaya daga cikin waɗannan garuruwa. Shi tsarin Abazar, idan Allah ya sa ya kai marice la'asar ta yi masa, ya gama duk abin da zai gama na cefanen gidansa, to baya kwana da kuɗi, sauran kuɗin zai bayar. Ya ce shi ba zai kwana da kuɗi ba. An fahimta? Duk abin da ya samu a wannan yini, in ya sallame iyalin sauran bayar waki. Ya ce Allah kai mu gobe, Allah ma zai kawo ni. Wannan ba shi ne Abazar ba. Kuma shi ne ya jawo dalilinsa aka yi wa ƙabilarsa gafara, Abazar al-Ghifari. Akwai ƙabilar Ghaffar, manzon Allah ya ce ɗanku ya jawo Allah ya gafarta mu. Kaga ɗa na ƙware kenan, ɗan albarka kenan. Ya jawo duk ƙabilarsa Allah ya baya musu gafara, dalilinsa. Dalilin imaninsa da tsayuwarsa akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. da yazo iya gwamna iya wannan al'amura baya kwana da kudi duk abin da ya samu in ya ce banan sai zai rabar da sauran to sai yake nema ya kallafa wa mutane wannan dokar a gun da yake mulki yace to shi ba baya son ana kwana da kudi ba yazo kuma sai suka ga gaskiya imanin sa bai kai na bazare ba a bazare sahabi ne su kuma sahabbai bane ba sai suka zargar sai suka samu wasu wannan afan saka ce ya khalifa wannan gwamnan da aka fa wani iri ne ba ga abin da yake yi kuma mu ga abin da yake mu kuma gaskiya ba za mu yi ba yace ba za a kwana da kudi ba duk mutumin da ya gama ce fa nan sa nayi ne ya raba kudin kawai gobe Allah zai bashi wani mu kuma imanin bai kai haka ba a bazar sai Usman dan afari kirawo shi yace al'umma ka san kawo kokenka menene yake faruwa sai yake ce eh abin da suka faɗa gaskiya ne ina da wani istidlali na wani ma alqurani wanda nake dogaro da shi wajen wannan hukunci Allah ta'ala yana cewa walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda wa la yunfiquna fi sabilillah
walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim
Allah yace innal ladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda kuma alladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda walladhina abunnam walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda wadanda suke taskance adh-dhahaba wal-fidda da zinari da azurfa su boye ina ma sai bin account dama shi na ajiya ne ko an ce na ajiya ne to shi a bazar ana sa fahimtar babu wannan a rayuwa yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda masu taskance zinariya da azurfa su boye wala yunfiquna ha fi sabilillah ba sa fito da ita su bayar bayin Allah su ci a ciyar fi sabilillah yace to Allah ya ce babashshirhum bi azabin ali ayi musu albiru da azaba mai rudi a gobe alkiyama yace ya Usman bin Affan khalifa to ne wannan hine ba dogarata domin Allah ya zargi masu boye dukiya bayan bukata har ma ya musu alƙawarin azaba mai tsanani a gobe alkiyama sai tuti ya abazar wannan fahimtar ka ce inji Usman dan Affan amma da yawa daga cikin sahabbai ba haka suka yi wa ayar fahimta ba yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda fi amri zakah kenan wanda suke boye zinari da azurfa ba sa bada zakka ayar kan wanda ba sa bada zakka ta sauka ba masu ajiye a dukiyar su ta halal ba an fahimta Usman dan Affan ya ce to jumhur na sahabbai haka suka fahimce ta amma kai fahimtar ka ba za mu hana ka aiki da ita ba amma kana kallafa wa mutane aiki da ita amma kai tunda ka fahimci hakan ba za mu hana ka aiki da ita ba duk lokacin da kana da kuɗi ba za ka kwana da shi ba ka bayar wanda kuma ka zai kwana da kuɗin sai kwana da kuɗin sa to shi a bazar ya ga gaskiya shi ba zai iya zama da mutane masu ajiye kuɗi ba ga talaka suna kwana da yinwa ga marayu ga addini iya bukata kuma wani ya kwana da kuɗi shi ba zai iya wannan ba da kace dawo yayi resign ya bar gwamna akan wannan ba ya hakura da jiniya ko ba ga bane ya hakura da katuwan kujera duk ya hakura da wannan tunda dai mutanen sa ba za su irin wannan tsarin nasa ba ya hakura dai da garin Madina sai ya garin Madina ma ba zai iya zama ba sai kuma wani kauye a bayan garin Madina a can Allah ta'ala ya karbar rayuwarsa domin tsabar imani wannan fa yini a bazar ba Madina ma da matsala yace tunda manzon Allah baya nan da matsala ba zai zauna ba daga nan to shine muke bada misali kanshi yazo yace manzon Allah yayi appointing nashi ya bashi mukami to sai manzon Allah ya buga kafada sai ce ya abazar innaka la da'ifun abazar kana da rauni duk wannan imanin nasu iya da rauni wa innaha la amana abinda kake tambaya a baka amana ce wa innaha ta'ti yawmal qiyamati nadamatun wa khasara duk kuma amana yawancin amana tana rikidewa nadama da hasara ranar kiyama saboda amana abaci mai nauyi tana da nauyin gaske mai rukunta ana mai kyakkyawan zata iya da imani mutumin banza ba shi rukun amana kuma tana cikin abinda sai ta bada report mai kyau kanka zaka samu damar hawa su dadi idan amana ta ce an tauye ni an tauye ni to siradin nan ba ka iya hawan shi ba ka iya hawan siradi ballantana ka tafi aljanna haka nan bangare ne hagu wa zumunci kana da ummominka da gogwanninka da kawunninka da bafanninka wa an sa kauyuka wa an sa ina ne ka yanke zumunci kai kana birni a zaune ka rabu da su to shi ma akwai matsala akwai matsala duk wanda ka san abokin mahaifinka ne kawar gyati marka ce ɗan uwa ne dangi to ka samu lokaci a shekara ko sau ɗaya ko sau biyu kana zuwa mun ziyara idan kai wannan ka sauke nauyin zumuncin da Allah ya dora ma amma matukar dan kaga ba idan mahaifinka kai watsi da dangi ba kai ba su to akwai ran da zumunci zai tambaye ka akwai ran da zumunci zai cika ta wuye shi kuma gaban ba mai kyau bane ba za ka ji daɗi ba an bai bi wannan saboda ka zumunci iya da rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani yazo ya tambaye shi ya ce ya rasulullah mahaifa na uwa da uba duk sun mutu ba sa nan shin akwai wani haƙƙi na su da ya rago a kaina sai manzon Allah ya ce eh akwai yace ka dinga nema musu gafara Allah idan sun yi alƙawari ba su cika ba ka cika musu haka manzon Allah ya ce yace kuma ka sadar da zumuncin su duk inda ka san babanka iya zumunci ka sadar duk inda ka san gyate marka tana zumunci ka sadar ka manzon Allah ya ce yace kuma ka girmama abokan su in ka san wani abokin babanka ne wancan kawar mahaifiyar ka ce to manzon Allah ya ce ka girmama su kuma hakan ya faru kan Umar dan Khattab ɗansa kai Abdullahi bin Umar bin Khattab wata rana Abdullahi dan Umar daga Madina za su tafi Makka ya haura kwabinsa suna tafiya da almajiransa to sai ya hangi wani mutumi a can gaba to wannan mutumin kusan ma sahabbai ba su san shi ba almajiran Abdullahi dan Umar ba su san shi ba kawai ana zuwa saitin inda yake sai Abdullahi dan Umar ya sauko sahabin manzon Allah ne ba ya sauko kuma shine babba a lokacin yace wancan mutum ya zo ya haura kuma ni zan tafi a gaba almajiran suke ta mamaki sai da aka je garin Makka aka zauna aka huta sai suke tambaye sa cewa akramakallahu wannan mutumin ba sananne bane ba mu san shi ba amma mun ga ka sauka daga abin hawa ka ce ya hau kai ka tafi a gaba sai ya ce eh na yi haka domin kana wuddan li Umar bin al-Khattab abokin babana ne na gansu suna abota da babana shi yasa na sauka daga abin hawa na ce yawo yanzu aka kiwa abokin babanka musamman a ce kana samun kuɗi ko kayi boko kayi digiri an gane ko wani girman kai ya karu a ka iya dimi haka kake musu dattawan da suka zo da babanka da mahaifanka haka kake musu to wannan shine irin hadarin da ke kan al'umar yanzu wani ya dauka idan babansa ya mutu mahaifinsa mutu shi ke na magana ta kare a'a akwai aiki ba kai ba sauki haƙƙin mahaifinka sai ran da ka mutu haima sai ran da Allah ya karɓi rayuwanka kullun kai musu addu'a rabbirhamhuma kama rabbayani sagira kaza ka sadar da zumuncinsu ka cika alƙawarin da suka yi basi ba Allah ta'ala ya karɓi rayuwarsu ka girmama abokansu wannan shine haƙƙin ɗa ma bayan mahaifansa rasu to iya cikin abin da zai hana mutum hawa siraɗi matukar iya tauye amana ko tauye zumunci daga nan bayan an haye siraɗi a kofar aljanna ma akwai wani sikirinin da za a yi wanda su kuma wannan sikirin din munafukai za a fitar domin su sun yi yaudar masu imani sun zauna sun nuna su musulmai ne ai ba musulman ba ne musulman sun saki jikinsu da su sun faɗi sirrinsu sun faɗi tagin nasu ashe su sun ɓoye wani ha'inci a ransu suna zuwa suna fidin ɗin kafirai game da asrar na musulmai sun ɓoye amma Allah ya san to su ma sai Allah ya musu sakamako irin aikinsu a tada alƙiyama a tafi a yi hisabi a ba da littafi a yi hau siraɗi sai sun haye siraɗi ba sai an je kofar aljanna sai kofar ta ki buɗe musu wani abu mai kama da ƙaho ya zo ya tankare idan za su yi ga su haɗu da ciwon tokare da kenan an gane ko yawa daga nan wani abu mai kama da ƙaho ya hana su yi ga aljanna tunda Allah ya ce wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljanna
حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فتحوا fadkhuluha khalidin.
Allah yace wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila aljanna, za a raka wadannan masu takawa zuwa aljanna, mala'iku suna raka su. Zumara, tawaga tawaga. Allah ya sa mu na ciki. Hatta iza ja'uha, har sai lokacin da suka je diga su ga aljanna. Wa futihat abwabuha, sai a nemi a bude kofar. Sai an je za a nemi a bude. Aljanna a rufe take. Ka san duk inda kofa take a rufe, sai an yi sikirin za a wuce. To agun sikirin din shiga aljanna anan za su zubda munafikai kuma. Daga nan su yi baya sai wuta. Amma wutar jahannama da ita dama so take a kai a zuba, ita a bude take. Hatta iza ja'u wa futihat abwabuha, ita ba wawun agun. A bude take kawai. Ana zuwa jefa za a yi ba wani abu da za a yi. A fahimta? To su daga wannan shi ne irin abin da ke kan al'umma na aiki jajajir. Dan adam ya samu lokaci ya dinga ihu iya dariya, bai ma san muhimmancin watan da yake ciki ba, ya je ya shafe awa da awanni iya ihu iya ta arna, ihu iya ta su murna a cikin Ramadan, kuma a goman ƙarshen Ramadan. Wannan wata irin asara ce. Goman kwanukan da tsada su ta kai tsada, wanda ma'aikacin Allah ƙauracewa gidansa yake koma masallaci, duk ibadar da yake iya ganin kaman ba ta yi ba sai ya koma masallaci. Amma wani ya ƙin tarawihi ya tafi kallon bal, wani sallar isha imma na jam'i ba ya yi, ana mace mai zafi ana dabi zai je ya gani, kaji gabo sakare. Allah wallahi wanda bai san ma me Ramadan din ba, bayin Allah sahabbai addu'a suke sama da wata shida Allah ya kai su Ramadan. Addu'a suke yi har zuwa jaji ake gidan wanda ya mutu dab da Ramadan, ana masa jaji. Wanda ya mutu ga Ramadan ya kusa, ya mutu to Allah ya ji kansa, amma dai ana jajjaba masa. Amma kai Allah ya raya ka, ya baka lafiya, ya baka yanci, amma kai watsi da damar ka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda Allah ya raya shi a Ramadan, ya bashi lafiya, ya bashi yanci, bai yi aikin da Allah zai gani ya masa rahama ba a wannan watan, to mala'ika Jibril ya ce idan ya shiga wuta Allah ya yi nisa da shi. Kuma ya ce manzon Allah ya ce amin. Wannan ba hadari bane ba, baka yi aikin da Allah zai kalle ka yi ma rahama a wannan watan ba, kana shirme. Kuma watan gashi nan Allah ya ce ayyaman ma'dudat, ya zuba duk abin da yake cikin da rana, ya ce duk an gama abin da za a yi ba. In Allah ya raya mu nan da kwana 6-5 an gama azumi gaba da shi. Diba shi kenan kuma. Wanda ya samu ya samu, wanda ya asara ya asara. Asara da ba za ta dawo ba. So daga mu gane idan Allah iya magana lahira ba da wasu yake yi ba. Mu dage, mu dage, mu cije, mu nemi rahamar Allah da gafararsa a wannan kwaruka. Allah ta'ala yana cewa wa la yujalliha li waqtiha illa hu saqulat bis samawati wal ard. Al-qiyama ilmin sanin yau za ta tsaya ya nauyaya samai da kasai ba su iya dauka. La ta'tikum illa bakta. Allah ya ce ita alkiyama ba za ta zo muku ba sai bakta ta kwatsam. Haka babu zato babu tsammani. Haka manzon Allah ya tabbatar kiyama haka za ta yi. Bakta, wani ya daga kofin giya zai sha bai shanye ba kiyama za ta tsaya. Wani ya daga kafa zai hau abin hawa bai gama hawa ba kiyama za ta tsaya. Haka manzon Allah duk ya bada labari. Duk rayuwar kamar irin wannan rayuwar da muke, wani ya hau mashin, wani ya hau mota, wani a guje, wani iya ihu, wani a masallaci, wani a gun karatu, wani a gun hayaniya, duk irin wannan rayuwar kwatsam shikenan. Shine la ta'tiku illa bakta, kwatsam za a ji ko kiyama ta tsaya. Haka Allah ya tabbatar a Qur'ani, kiyama haka za ta tsaya fujia. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha, suna tambayar ka kiyama kamar kai da'ima su'ala anha, sun matsa ma da tambaya aka kamar za ka iya ce musu gobe ne. Wala ya'rifuna annaka la tus'al anha, kuma su ba su san kai ma ba a ma tambaya game da alkiyama ba. Iza arrabta hududaka, har in sun san haddinka da ke kansu. Wa ta'lam ma huwa mukhallul laka, in kuma sun san abin da za su sake ka su baka yanci. Wa ma huwa mafrudun ila rabbik, da kuma abin da ake jingina hizuwa ga Allah. Tambayar kiyama da sanin yaushe ne Allah yake jinginawa. Wa hadha istihza'u bihim, ai hum la ya'rifuna hududahum, su kuma kansu ba su san iyakokin nasu ba. Wa anta ta'rifu hududak, kuma kai manzon Allah ka san haddinka, ka san iya limit ɗinka tsakaninka ga mahaliccinka. wala tujawizha, ko baka ketar haddinka. Qul innama ilmuha inda Allah. Allah yace a faɗa musu ilimin alkiyama yana ga Allah, walakin aksarun nas la ya'lamu, amma yawancin mutane ba su da wannan ilimin. Anna ilmuha indahu ta'ala, cewa ilimin alkiyama iya ga Allah ta'ala. Li'annahum laysu mu'minin, domin su ba su zama masu imani ba. Walizalika yas'alunaka anha, saboda haka suke matsa ma da tambaya game da alkiyama. Inna sa'ata ghaibun la ya'lamuha illa Allah, ita alkiyama ghaibi ne, ba wanda ya san wannan gaibin idan ba Allah subhanahu wataala ba. Na'am, aya ta gama.
Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma sha'a Allah, wa law kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khayri wa ma massani as-su. In ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun.
Allah ta'ala ke cewa qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra, manzon Allah ka faɗa musu cewa kai baka mallaka ba anan ga ubangijinka naf'an wa la darra, baka isaka amfanarwa da kanka wani amfani ba, baka isa ka mallakarwa da kanka wata ijiye cuta ba, duk wannan iya ga Allah, sai abinda Allah ya so. Allah ne yake faɗa manzon Allah wannan, baka isa ka turewa kanka wata cutarwa ba, sai Allah ya so. Baka isa ka jawowa kanka wani amfani ba, sai Allah ya so. Wannan kuma ya cikin ka'idar tauhidi, kowa ya yarda da wannan. Duk abinda ya same ka daga Allah ne, Allah ya sani, kuma akwai hikima wajen samun ka da abin yayi. Wai Allah ka san hikimar, wai Allah kuma Allah ya haƙo hikimar, baka sani ba. Dan adam bai da wata tasiri a rayuwarka, ragamar rayuwarka tana ga Allah. Kar ma ka yadda ka dinga sa dan adam a cikin matsalarka a rayuwa, a'a, dan adam bai isa ba. Yanda kai bawa ne shi ma bawa ne, yanda kaddara take hawanka shi ma haka kaddara za ta wuce, yanda zaka faɗi ka mutu shi ma haka zai faɗi ya mutu. Duk dan adam iya da wannan kususiyar, iya da wannan abubuwa. Kar ka yadda a ce dan adam ne matsalarka a duniya, ai wallahi wane ce matsalata, ai su wane ne matsalata, a'a. Idan ka sa wannan a ranka ka shiga uku, ba kai ko ba samu walwala a rayuwarka. Ka zamto mai tauhidi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa da duk mutanen farko da ƙarshe, tun daga annabi Adam alaihi salam har zuwa yau, su taru ala an yanfa uka bishai, kowa yana son ka soke ka amfani da wani abu. Manzon Allah ya ce, Allah ya ce la yanfa uka bi shay'in illa qad kataba Allahu lak, wallahi ba su yi amfani ka da komai ba, ba ce camacin abin da Allah ya rubuta zai same ka. Wannan ka'ida ce mai tsada, duk yanda dan adam yake son ka, in Allah baya son ka ba zai yi ba. Haka nan da duk za su taru ba sa son ka, ala an yadurruka, su cutar da kai, kowa ya dana ma dani, kowa baya son ka, kowa iya ma tanajin bala'i da musiba. Manzon Allah ke cewa la yadurruka bi shay'in illa qad kataba Allahu alayhi, wallahi ba su isa ba, ba abin da za su yi ma, face can abin da Allah ya tsara dama zai same ka na cutarwa. Wannan ka'ida ce manzon Allah ya faɗa. To har in mun san wannan, ta ya mutum zai hana ka bacci? Ta ya za ka sa damuwarsa a ranka? Ina ruwanka da shi, ya yi sha'aninsa kai naka. Igiyoyin da suke sadar da ɗan adam zuwa ga Allah, to wannan igiyoyin daga Allah sai ɗan adam, ba wani tsakani. Allah ya ce Allahu alladhi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum.
Allahu alladhi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum. Hal min shurakaikum من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون.
الله يتشي الله الذي خلقكم. الله شيني هالي تشيكم با واني مي ايكم هلتا ادم با الله با دا واني يكي هلتا دا زعبازي يتشي ايا كان بزان بزان هالي تشيسو باسا سونا اينا قيتا كرابا زعبيني با كوبا كسكي سيوا با. Haka ne mana, a zo a dinga wani ayyuka na raya ƙasa, amma akwatin da ka san ba zaɓe ka ba za ka yi musu ba. to Allah ba irin wannan mu'amala yake da mutane ba ba wannan mu'amala yake ba dan adam ne yake da wannan mu'amala ai wani baya suna wani ya bata mare ba zan bashi ba da ina bashi amma bana na hana ba zan bayar ba to kaiya banza Allah wallahi tunda Allah ya ce shine mahalicin ku kuma shine zai arzuta ku duk wanda ya dau wani abu ya baka dan aikin Allah ne Allah ne ya koyi baka dama charaban ka ne abun an fahimci wannan wata rana akwai ɗaya daga cikin sahabbai yayi tafiya da ya dawo a bayan gari sai wani bawan Allah ya taru shi ya riko ragamar raƙumin shi ya zo har gida ya girmama shi ya sauka ya kunce sirdin abin hawan ya aje to jin daɗin da sahabin yayi game da karrama yayin wancan bawan Allah yayi sai a niyyarsa ya ce zai je gida da kuma dirhami guda biyu bashi domin ya kyautata masa shi ma zai kyautata masa to kafin ya fito daga gida sai shedan ya rinjaye wannan bawan Allah sai ya dauke sirdin abin hawan nan da ne ra'in shi ya gudu ya shiga gida kafin ya fito sai da sai ga rakumi ya tsaye amma ba sirri sai ce kash wannan bawan Allah yayi gaggawa Allah ya kaddara zai samu dirhami biyu a gona yau ya kasa hakurin samun sana halal ya sami sani haram a lokacin kuma sirdin a kasuwar madina dirhami biyu yake sai da shi kuma ya dauko dirhami biyu zai bashi kyauta ya ce halak malak yayi gaggawa ya fada cikin haram to haka barin Allah yake duk abin da rabanka ne ba yanda za a yi wani ya cinye mashi ba zai yi ba naka nan naka ne tunda ma'aikin Allah ya bamu labari cewa ana hada dan adam a cikin mahaifiyarsa kwana 40 nutfa digon mani kwana 40 alaka gudan jini kwana 40 mudga tsoka sai ce summa yursalu ilayhi almalak fa yunfaku fihi ar-ruh sai a turo masa mala'iki ya busa masa rai bayan an busa ma rai sai a umarci mala'ikan ya rubuta maqaddararka bi katabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqina usayid wannan tun kana dan kwana 120 Allah ya sa mala'ika ya rubuta ma wannan malamai suka ce ba amma fara rubuta ma ajalinka ba sai da aka fara rubuta ma arzikinka domin an san dan adam mayin kudi ne Allah wallahi akan kudi ba abin da ba zai yi ba akan kudi mutun ya je toli kabari ya zaro macece ya yanki wani abu a jikinsa duk akan kudi a duniya dan adam ba abin da ba zai yi ba indai zuciyarsa ta bushe a kudi ba abin da ba zai yi ba to kudin da kake wannan mayatar an rubuta ma duk abin da zaka samu baka isa kuma ka wuce wannan rubutun ba ko kai sata ko ka zama dan daba ko ka zama dan kalare ko ka zama dan fashi dan kidnapping wannan dai rubutun a ciki kake yau duk kuma abin da ka samu ta haram da za ka kwantar da hankalinka tala zaka same shi in dai rabanka ne zaka ci ko zaka sha ko zaka mallaka wallahi ba mai iya ci masa kai ka'ida ce wanda Allah ta'ala ya sanya Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum yanda ka san ba kowa bane ya halice ka haka nan arzikin ka ba kowa bane yake ma Allah ne yake ma sai dai wani sila wani hanya wani ya dafa ma amma arzikin Allah ne zai baka daga kai sai shi ba wani ta dafa tsakanin ku wata rana wani malami mai yana ba mu labari akwai wani bawan Allah iya da dan uwa mai kuli kuma dan uwa mai zumunci ne iya san wannan dan uwa nasa shi ma ya mallaki abubuwa ina na rayuwa ya bahi jari jarin bai je ko ina bai lalace ya gina mai wannan bai je ko ina ba abin ya lalace ya sai mai motocin haya ba a je ko ina ba abin ya tsaya bai daga jiya ba domin dan uwansa ne iya so shi ma ya mallaki abu a duniya wata rana sai ci wane tunda an gwaggwada abubuwa da yawa Allah bai mika da so to ka zo man ka same ni sai ya dau garin kudin in baka kaje ka zauna kawai an ce ya je inda yake din an ba shi makudan kudin da zai zo gida shi ma ya zauna ya zo mai kudi a hanya iya dawo ya hadar mota ya mutu Allah bai zai kudin ba idan muka da su ci to haka tsarin Allah yake in Allah bai ce za ka yi wallahi ba za ka yi ba ba yanda za a yi duk sun ka da yake so ga mu gane cewa amfanarwa da cutarwa duka suna ga Allah hatta shugaban halitta abin da Allah ya ce ka faɗa musu kenan la amliku li nafsi naf'an wala darra ba mallakarwa kaina ba amfani ko ije cuta illa ma sha Allah sai dai abin da Allah ya so kaina abin shi wannan ya ci gaba da cewa walau kuntu a'lamul ghaiba da dai a ce ni na san gaibu inji manzon Allah da na san gaibu lastaksartu min alkhairi da na yawaita alkhairi duk abin da manzon Allah yake na alkhairi da ibada da tsayuwa da taimako amma yace da ya san gaibi ma'ana da ya san yau zai mutu da ya san yau kiyama za ta tsaya da ya kara yakin alkhairi walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu min alkhairi wama masaliyarsu da ban yadda wata mummuna ta shafe ni ba min faqari no ghairihi talauci ko abin da ya kama da wannan manzon Allah ya je da'if an jefe shi har an fasa masa hakai da hakuri da sauransu ya je gurabe da yawa a Uhud nan ma an masa jini da manzon Allah ya san gaibi wannan za ta faru kai shi ba za ta faru ba gaibi da manzon Allah ya sani sai abin da Allah ya sanar da shi akwai abubuwan da Allah ya zaba ya fada wa manzon Allah duk duniya ba wanda ya sani sai manzon Allah sai Allah an bai fitan nan amma kuma akwai gaibin da Allah ya koye da kansa ta manzon Allah ma bai sani ba daga ciki akwai amfanarwa ko cutarwa akwai sanin yaushe kiyama za ta tsaya akwai sanin me zai faru gobe akwai sanin yaushe zaka mutu duk wannan ai Allah ya ajiye wannan gaibin a gurinsa an bai fitan nan saboda kuma gane cewa gaibi abu ne wanda in ya bayyana to ya tayi da matsayin gaibin da Allah ya sani sai abin da ya sanar da wasu manzoninsa alimul gaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada
alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada
na'am
illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا
الله يتشي عالم الغيب الله شيني مسلا غيبي فلا يظهر على غيبه أحدا باوان لأي آدك تشكين حدثة دا الله يبين رمسنا غيبا سباوشي سي الله يتشي إلا من ارتضى من رسول سيدي ونمنزود الله يذابا يسند دي شيوان غيبا دي بيسند دي قوابا فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا wannan gaibin da aka ce a sanar da manzo shi to sai an turo mala'iku yan rakiya gaba da shi da baya da shi sun tsare har sai ya zo gun manzan ma'ana in an aiko wahayi duk aljanancin aljani ko shedancin shedani ba mai ji in sako ne Allah ya ce ya zo a fada wa annabi to sai ya zo gun annabi ba wanda ya sai shi sai wanda Allah ya zaba cikin manzanni shi ma da yan rakiya za a rako a faɗi gaibin da Allah ya ce a faɗa wa annabi wannan gaibin zai ƙara fito mana fili akwai wata tafiya da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ummul mu'minin Aisha Allah ta'ala ya ƙara yarda da ita an tafi an yi zango to a zango da aka yi akwai wani abin adon na Aisha wani sana cewa sarƙa ce ko abin hannu sai ya faɗi ba a gan shi ba aka yi ta nema ga lokacin sallah ya yi ga ko ba a bar wannan gumba ko ba ruwa a gun sai na Abubakar radiyallahu anhu ya taso daga inda yake aka ce ai abin adon na Aisha ne ya bata aka fada masa ya taso yace ya zaki hana manzon Allah ya tafi kuma gashi gundan ba ruwa manzon Allah yace a kyare ta duba mutukarinta a bayyana wannan dalilin zama a gun sai Allah ya sako da ayat taimama kuma yace in sallah ta riske ku ba ruwa ku yi taimama kawai duk wanda ya taimama a duniya to dalilin na Aisha ne ko kaso ko kaki daga waccan lokacin har Allah ya nade kiyama dalilin na Aisha aka saukar da ayat taimama sai dai in mutuwa za ka yi ka mutu amma haka Allah ya tsara an fahimci wannan kuma gaibin da nake so ne mana magana a kansa wannan abin ado na Aisha iya karkashin raƙumin raƙumin ya danne shi ba a gani ba da manzon Allah ya san gaibi gaba daya ai zai ce ku tashi raƙumin nan iyanan mu tafi amma bai sani ba sai da aka yi nema aka gaji can raƙumin ya tashi dan kansa ga abin wuya gaggashin raƙumin kaga da a ce manzon Allah ka fatanin gaibi ya sani da wannan ba zai faru ba akwai gaibin da manzon Allah ya sani akwai gaibin da manzon Allah bai sani ba amma wani in ka ce manzon Allah bai sani ba wannan ba sa san annabi ba sa so to ga shi ne yake cewa walau kuntu a'lamul ghaiba da ni na san gaibi inji manzon Allah lastaksartu min alkhairi da na yawaita aikin alkhairi wama masaniyar su da ban yadda wata cuta ta same ni ba in ana illa nazirun wa bashir, ni matsayina cikin ku mai gargadi ne mai albishir, li qaumin yu'minun, ga mutane masu imani. Matsayina kenan bashirun wa nazir, na gargadi mutanen banza nayi albishir ga mutanen kirki. Izahum muttafi'una bitabashir, domin su masu imani su ne suke amfanuwa da albishir. Idan Allah ta'ala ya ce a musu albishir ƙara azama wajen ayyukan alkhairi, ba za su bari wannan dama ta wuce su a rayuwa ba. An bayyana cewa nan daga nan kuma su mazakara fi ma ya'ti, Allah zai bayyana cikin ayar da za ta zo, jawla jadida lidarbil masl, za mu shiga wani peji sabo domin buga wani misali min waqil haya, daga cikin abin da yake faruwa a cikin rayuwa. Alal bidaya almustaqima almunharifa fil adami, da irin wata suffa wanda take caccanjawa, take samun canji tsakanin dan adam. Sumantaha ilal jadal almandiki, sannan kuma aje ga wata jayayya ta filosofa. Haulal aliha almudda'at, a kan wa'ansu allolinsu wanda suke da'awar abin bauta ne. Allati ya'buduha almushrikun, wanda mushrikai suke iddi'ayin abin bauta ne suke bauta musu. Allah ta'ala yace
huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin waja'ala minha zawjaha وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ.
الله يتي هو الذي خلقكم من نفس واحدة, الله ne halicce ku daga rai kwara daya, shine annabi Adam alaihi salam, shine farkon halitta, kuma duk wanda ya zo duniya dalilin annabi Adam ne alaihi salam, shine abul bashar. Allah ya halicce ku daga wannan numfashi na annabi Adam alaihi salam. Waja'ala minha zawjaha, ai wa khalaqa minha zawjaha, daga cikin annabi Adam alaihi salam sai Allah ya halitta masa matarsa, ita ce na Hawwa. Ko daga cikin annabi Adam Allah ya halicci az-zakar wal unsa ala fitratin wahida, Allah ya halicci maza da mata akan tsari daya, tsarin din Allah da manzonsa. Sai Allah ya ce li yaskuna ilaiha, domin shi miji ko shi annabi Adam ya sami nutsuwa da kwanciyar hankali zuwa ga matarsa. Wannan shine primary assignment na aikin matar aure, ta samarwa da miji ta kwanciyar hankali. Duk matar auren da bada san wannan ba, to tana da illa, tana da naƙasu a zaman auren da mijinta. Babban aikin mace ta aure ta samarwa da mijinta nutsuwa da kwanciyar hankali ta kowace hanya. In ta yi failing a wannan, to bata san ma me ake nufi da zaman aure ba. A cikin suratul ankabuti Allah ta'ala yana cewa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja,
min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin li qaumin yatafakkarun.
Allah yace wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja, daga cikin ayoyin Allah al-ayatul kauniyya, Allah ya halittar muku da matanku da irin jinsin ku, yanda kake mutum haka matarka mutum, ba wata halitta bace ba mutum ba. Yanda kake ji kake magana haka tana ji tana magana, kana tafiya tana tafiya, kana ilimi tana ilimi, kana kaza tana kaza. Ai min jinsi ku, matanku daga jinsin ku Allah ya halicce su. Sai Allah ya ce li yaskun li taskunu ilaiha, domin ku samu nutsuwa da kwanciyar hankali zuwa ga wannan iyalin ta ku. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, Allah ya sanya jinkai da kauna da tausayi tsakaninku. Inna fi zalika la ayatin li qaumin yatafakkarun, wannan iya cikin ayoyin Allah amma ga mutane ba su tuntunta ne an fahimci wannan mace babban aikinta da samarwa da mai gidanta kwanciyar hankali zai ishe mu misali akwai ummu sulaim ko ummu salama duk yazo a ruwaya ko ummu sulaim ko ummu salama wata rana mijinta yayi tafiya abu salama to sai suna da wani da sai Allah ya karbi dan ma'ana dan yarsu a lokacin ba ci gaba na waya ba lantana a kira shi a waya ya ce ka dawo wannan yarsu ko ba shi da lafiya haka yi wannan tafiya bai dawo ba ita matar da yaron yarsu sai ta fito gidan ta ce tana roƙon arziki dukkan wanda ya sarrasuwar yaron nan to kar kowa ya fada wa babansa sai ita tace ni zan fada wa babansa kar kowa ya mai ta'aziya ko ya ce a ce aga abin da ya faru kar kowa ya fada ku yi shiru ku je da shi ni ce mahaifiyar yaron ni ce matarsa kuma ni zan fada masa duk ta sanar da wannan kowa ya je yadda Abu Salama ya dawo daga tafiya wannan yaro da ya rasu ta mai wanka ta kwantar da shi kamar iya bacci ta shimfiɗa shi a gefe ta lullube shi tamkar bacci yake mijin ya dawo ya same ta ta ba shi abinci ya ci ta kawo ruwa ta kai mai ruwa ban ɗaki ya yi wanka duk dai abubuwa suka yi amma ba ta faɗa masa ba har dare ya yi suka yi kwanciya irin ta ma'aurata ba ta faɗa masa ba sai da asuba zai tafi masallaci sai ta ce da Allah mai gida ina da tambaya ya ce me tambayar ki sai ta ce da Allah yanzu wa an su mutane ne suka kawo ma'ajiyar kaya ko wani mutum ya kawo ma'ajiyar kaya da ya kawo ma'ajiyar kayan nan sai ya zo ya ce a bashi kayansa da ya kawo ajiya da Allah wanda ya karɓi abin da ya bada ajiyar nan ya yi laifi sai ce a wani laifi ya yi mutumin da ya bayar kuma ya ce a bashi kayansa wani laifi ya yi kuma ai ba wani laifi a wannan sai ya ce to Allah da ya ba mu ɗanmu wane to Allah ya karɓi kayansa an gane ka duba wata ilimi malam ka duba wata hikima ta fi profesan yanzu ba a zance wata mai digiri ɗaya ko biyu ba yanzu wacce mace za ka samu ta irin wannan hikima mijinta ya dawo daga tafiya ba ta faɗa masa ba kuma ta yi cin baki ta ce kar kowa ya faɗa masa ta sauke shi ta tarbe shi ta kwantar mai da hankali da daga zuwa an face da kuka a wannan daren ba zai iya bacci ba ɗan sai ya mutu kuma ɗan ba zai dawo ba baga an yi biyu babu baɗa ba bacci amma ta bar shi ya nutsu ya yi bacci suka yi abubuwansu suka gama sai da asuba ta sanar da shi to wannan aikin ƴa mace kenan in ba ta san wani ba da san aikin ta ba abu na duna na Khadija radiyallahu anha a lokacin da manzon Allah ya je garu saurin ya fara ganin mala'ika da ya dawo gida hankalinsa a tashi ya ce inni akafu ala nafsi Khadija wallahi ina tsoron wani abu zai same ni zan miluni da siruni lillibini ina ganin wani abu bana jin daɗi sai take cewa ya rasulullah la yukhzika Allahu abada wallahi manzon Allah ba zai kunyata da kai har abada domin kana taimakon marayu kana taimakon mai karamin karfi kana kokarin addasa gaskiya kana yin hidima ga wanda baya nan duk wannan abubuwan Allah ba zai kunyata da kai ba Allah ba zai kunyata da kai ba kwantar da hankalinka na naka diji suke kwantarwa da manzon Allah hankali karka da mu babun da zai faru ya ce wani abu nake gani sai take cewa abin da kake gani ban zo mu zauna da kai idan Allah ya sa aljani ne zan gane idan ma mala'ika ne zan gane ba ta jami'a ba ba ko ba ga bane amma yanzu ga yanan kun hana ayyan ku aure sai sun jami'a amma sun hana mazajen su kwanciyar hankali gace ba ta da ilimin digiri amma ta kwantarwa da manzon Allah hankali an bayyana wannan tace ta suka zauna da manzon Allah suna tare ta kubi dan kwalinta gashin ta a waje sai ta ce ya rasulullah kana ganin sa yanzu sai ce a bana gani shi sai ta maida dan kwalinta ta rufe gashin kanta sai ta ce kana ganin sa yanzu sai ce eh ina gani shi sai ce wannan mala'ika ne inda aljani ne idan na kubi gashin kaina ma zai tsaya ya gani amma mala'ika baya iya ganin gashin kan mace yanda aka haramta wani ya gani shi ma haramu ne ba zai gani ba nana Khadija tana da ilimi take faɗa wa manzon Allah wannan tace kwantar da hankalinka tunda mun gane mala'ika ne akwai waraka bin Nawfal wani kawo na iya da ilimin littafin linjila mu jibunsa ba mamaki akwai wani abu da zamu samu na ci gaba. Manzon Allah ya bina na Khadija suka je wajen wara kabilin Nawfal ya tambaye shi me da me ya faɗa masa, sai ya ce to ai kai ne manzon ƙarshen zamani, domin duk abin da ka faɗan nan mun karanta a Injili haka abin zai kasance. Yace dama ina nan a lokacin da mutanen ka za su kore ka da taimake ka, sai ya ce amkurji yahu, yanzu mutanen maka za su kore ni? Yace ai ba wanda zai zo da irin wannan da'awar ta kai zauna lafiya a garin sai an kore shi. Kamar haka kuma manzon Allah kafirai suka matsa masa ya bar garin muka yi hijira. Dalilin na Khadija, manzon Allah ya samu nutsuwa da kwanciyar hankali. To wannan ita ce mace a musulunci, amma ba matan ku ne yanzu ba. Dani ma take ta gane me baka so ta yi, kuma gaskiya bane wa an su dewa gaske, me baka so, me yake bata ma rai sai a yi, domin ita shashasha ce bata san ma me auren ba a musulunci. To ya mace in dai bata san ina za ta kwantarwa da mijinta hankali ba, to wallahi bata san me rayuwar aure ba. Wannan shine babban aikin da Allah ya dora wa mata. Akwai wani mutumi rannan muna magana da shi, yake cewa domin tsabaragen rashin iya mu'amala ta matan mu na yanzu, yace abinci na ne fa a buhu, ana iba ana iba, ya kusa karewa duk bata faɗa min ba ban sani ba. Yace wata ran na dawo na zauna kai ta dauko buhun ta juya kansa ta zazzaga. Wannan shine sai din wai abin ji ya kare kenan, ta dauko buhu ta juya bakin haka. matar yanzu ga irin wannan bala ta faɗa cewa mai gida abincin nan bai rage na kwana uku zuwa hudu ba, amma wannan yafi karfin arzikin sa ba za faɗa masa ba, sai abu ya kare a lokacin da ya kare, kuma a ce ma ya kare, ba a san kana da shi ba kare ba a sani ba. So duka Larabawa suna da hikima, ƴaƴan su mata kafin a yi musu aure suna da makarantar koyar da su zaman aure, a samu mata gogaggu masu ilimi su koya musu yanda ake zaman aure a gidan miji. Miji wacce magana za a masa idan ya dawo cikin damuwa, mai zaki masa idan iya cikin walwala, mai zaki masa idan kina da requestin gunsa, kina so yi miki wani abu, wani lokaci ya kamata ki faɗa masa, duk koya musu wannan ake yi. Amma yanzu sai dai kayan ɗaki kawai, ku sai sai kaza ku sa, ku sai kaza ku sa, kuma amma zuciyar bata san inda za a zauna da mijin ba, ga ɗaki a cike da kaya amma ba kwanciyar hankali. Saboda ginshikin aure kwanciyar hankali, yasa Allah ya ce liyaskuna ilaiha, domin shi miji ya samu nutsuwa zuwa ga matarsa. Falamma taga shaha, lokacin da ya kusance ta kusanta ta aure, hamalat hamlan khafifa, sai ta samu juna biyu, juna takaicacce tun lokacin bai bayyana ya zama junan ba, tun iya dugon mani ya koma nutsufa, shine hamalat hamlan khafifa. Famar radme, ya dinga bin zango zango daga nan zuwa nan, daga nan zuwa nan, har ya je lokacin da zai girma. Falamma asqalat, lokacin da dan ya girma a cikin mahaifiyarsa, da'awa Allah rabbuhuma, wannan miji da mata suke roƙon Allah, la in ataitana saliha, ai Allah in ka mana kyautar ba mu yaro na ƙwarai, lanakunanna minash shakirin, za mu zama to cikin masu yi magodiya. An fahimci wannan? Kisar bata ƙare ba, amma za mu tsaya a nan sai gobe insha Allah, sai mu ɗora kan abin da ya biyo bayan wannan. Abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa, abin da ne kuskure kuma Allah ta'ala ya ɗauke mu daga kanshi. Allah ya nuna mana gaskiya, gaskiya ce ba mu ikon binta. Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya, ƙarya ce ba mu ikon guje mata. Kamar yadda muka sanar a jiya, in Allah ya kai mu gobe Alhamis, za mu rufe wannan karatu domin matsowar a ƙarshen azumi. A gobe in Allah ya raya muna da azumi 27 cif, to a gobe insha Allah za mu rufe wannan karatu kamar yadda aka sanar. Muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu, ya karɓa mana ayyukanmu, ya samu lafiya, mu gama lafiya. Allah ta'ala ya shiga cikin al'amuranmu, ya kwantar da hankalinmu, ya raya mu, kuma ya san mutu da imani. Kafin a karanta tambayoyi, akwai magana game da marayu, marayun da ake tallata a taimake su. Akwai tsabar kuɗi da aka samu naira 32,420, shine kuɗin da aka tara domin tallafa wannan bayin Allah. Akwai zannuwa guda 14, tirmizani 14. Akwai yadi na maza, yadi 10-10 guda 5. Akwai yadi 50 kenan. Akwai kaya ɗinkakku wanda aka kawo ciki amma ba su da yawa, akwai namiji kwaya daya a ciki. A yanzu muna da marayin da aka musu rijista guda 64, mata su 31, maza guda 33. Ga kuma abin da yake hannu shine kwamitin ya ce a sanar da al'umma ga abin da ke hannu, kuma ga yawan marayu. Marayu yanzu wanda aka tabbatar akwai su a sunayensu da nambobin wayansu guda 64 ne, kuma ga irin abin da ke hannu wanda in an kasa din ba zai yi su gaba ɗaya ba, gaskiya ba zai kai abin da za a sallama kowa daga ciki ba. To ana ta sake tallatawa ne daga nan zuwa gobe, duk wanda Allah ya sa zai iya taimaka wannan bayin Allah ya kawo gudunmuwarsu domin a haɗa a kwaɗa da abin da ke hannu, in ya so sai a kira su a ba su abin da Allah ta'ala ya ba su daga nan zuwa gobe zuwa jibi insha Allah. Allah ta'ala ya ba da ikon taimakawa ya sa kuma albarka ciki, ko da ba a yanzu ba gobe muna masallaci, ko ni ko lada na masallaci, ko daga cikin yan kwamiti in za ka iya turo taimakon zai same ku, za a sa a ciki insha Allah. Allah ta'ala ya samu da ci. Na'am.
Sallallahu ala nabiyyi karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
Akwai tambaya ko tambayoyi da kuma neman addu'o'i. Mai tambaya na farko tana cewa, malam, matar da ta sha azumi dalilin shayarwa za ta iya ba da ciyarwa ga baki ɗaya a lokaci ɗaya na azumin da ta sha?
Eh, malamai sun ce za a yi ko a bayar lokaci ɗaya ko a rarraba, ko duk lokacin da aka kai azumi a matsayin baki azumi kin shayar da yaranki dalilinsa baki azumi ba, za ki iya ciyarwa. Ko a tara a bayar lokaci ɗaya, ko a yi da ɗaya da ɗaya, duk yadda dama ta samu za a iya yi. Wannan insha Allah haka malami su gaba da fatawa kan wannan.
Allah ya saka da alkhairi. Tambaya na gaba na magana a kan zakar fitakai ne, yadda ake fitar da zakar fitakai.
A zakar bid da kai sunna ce mai karfi da manzon Allah ya shiranta ta a ƙarshen Ramadan, tun kwana uku kafin sallah ya halatta a fitar, kuma ba wai sai mai azumi ba, har yaran da aka haife shi yau ma za a iya fitar masa, da kuma duk wanda yake gargashin ka ko ya yi azumi ko bai yi ba. Kuma abincin da al'umma suka fi ci a yankin da shi ake samun mudun nabi guda hudu sa'i ɗaya kenan, wanda shine rabon ko kuma haƙƙin kowane mutum ɗaya da za a bayarwa. An san babban kwano ba irin wannan kwano na yanzu, babban kwano biyun wannan wanda yake amfani da shi. To shi wancan kwanon wanda yake dubul ɗin wannan ne, to ba za a cika shi tsantsar ba, za a mai irin cika ruwa ɗin nan. To kusan shi ne abin da yake zama sa'i ko mudun nabi guda hudu. Amma yanzu na ga ana zuwa ana sai da su, ma ga suna ana yawo ai, wanda a galibiya makira suna hikima su auna su yi daidai da wannan mudan nabi hudu zama sa'i, suna sai da shi haka. Ko ɗayan wanda za a yi hudunsa, ko ɗayan wanda ya matsayin guda hudun a lokaci ɗaya, duk ana siyarwa. Sai ka duba abincin da aka fi amfani da shi a iba a bayar, kowane mutum ɗaya in sa'in ne ɗaya, in mudan nabi ne guda hudu, kuma ana so a bayar duk yanda za a yi kafin a je sallar idi, domin hikimar shi ne a wadatar da miskini da marayu domin kar su yi bara da roƙo a ran sallah, kowa ya zamto cikin wadata da farin ciki. Wannan shine hikima ta ɗaya. Hikima ta biyu kuma ta zamto tsarkakakkur azuminmu, dan abubuwan da muka yi na lagawo da dan wani abu wanda ba mu san ya fita ba, to ya zamto ya tsarkake azuminmu gaba ɗaya. Wannan shi hikima ta biyu da manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam. Kuma ana biya miskinai, kuma ba biki ake ba, ba za a kai mun a kai ma ba, a'a ba a yi. Duk wanda zai bayar ba za a ba shi ba. Miskinai masu neman abinci, marayu da ba su da uba, ba su da iyaye, to irin su ake nema a ba su. An fahimci nan? To wannan shine abin da yake a takaice game da wannan zakat ta fidda kai, kuma ana fidda ita kafin a yi sallar idi duk yanda za a yi. Ya halatta tun daga gobe a fara fidda ita, ya halatta. Wallahi ba'ala.
Wannan saka da hoteli. Wannan takarda neman addu'a ne, don Allah malam muna da wata mai neman aihuwa, muna roƙon malam da masu sauraro su sanya ta a cikin addu'a su.
To Allah ta'ala ya bata haihuwa mai albarka, kuma zan bata shawara ta isa gifari, ta kama istighfari ba dare ba rana akan wannan bukata tata. In Allah ya ga niyyarta zai iya kaddara mata bata haihuwa, amma ta lazimcin istighfari ba dare ba rana. Allah ta'ala ya bata mai albarka.
Na, Allah ya saka da kai. Sai ne wannan ce, ina fama da rashin lafiya, ina neman taimakon addu'a, tare da addu'a Allah ya yi.
To Allah ta'ala ya baka lafiya, abinda kake ne jinya Allah ta'ala ya saka fara ne, da kai da duk masu bukatu irin naka Allah ya ba mu lafiya gida da asibiti. Na, shikenan. to Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum.